الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لجدد السادواء أولنا يمشي الاثنين ديار قوات رمضان شكرا تدور إليه أولى 40 لفؤو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقمك ذو مدينة wanda kuma yayin muwafaqa da 27 je na tuntube na 28 ba wanda ya jara mun da 27 wata uku shekara ta 2023 miladiya. Alhamdulillah ba mu kushe ba muna cikin surah Hud. Jiya muna cikin kissa ta annabi Nuh alaihi salam. منكرا تافل الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. إنا جي منتيا أولنا الجمع منكرا تافل النبي نوح عليه السلام ألوك شند يجمع سفا تجريك هو الله أولي سبحانه وتعالى كما يا أمر كيشي ليسكى أشكنتا cikin kowane bangare na halittu mace da miji, sannan kuma ya hada da wanda suka yi imani da shi daga cikin mutane da kuma iyalansa su ma su kasance a ciki, amma banda wanda suka kafirta. Wanda suka kafirta daga cikin iyalansa shine matarsa ɗaya Wa'ila da kuma ɗansa Kan'an da yan matarsa da sauran ƴaƴansa guda uku dinnan wanda su ne Sam da Ham da Yafis, waɗannan suka musulunta. Jumlar waɗanda suka musulunta daga cikin al'ummar annabi Nuh alaihi salam wanda suka bisa a riwayar sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shine mutane guda 80 kamar yadda muka karanta a jiya. Ya kammala cikin ikon Allah ta'ala, Allah ta'ala ya sanya masa alama. Idan ya ga alama din ta bayyana to a lokacin halaka ya tashi. Alama ita ce wato lokacin da idan ya ga tanda na ta kurkura ruwan tandan da matarsa take dana gurasa a ciki ta kurkura ruwan to alaman cewa lokacin halaka yayi. To haka kuma ya ga wannan alama sai ya umarci mutanensa da su hau su shiga a cikinta tare da sunan Allah ta'ala, su ambaci Allah, su yi tabarruki da sunansa bismillahi, wanda shi Allah shi ne yake da ikon tafiyar da ita kuma shi ne yake da ikon tsayar da ita. Kuma lalle Allah ta'ala da yawan gafara ne da yawan rahama. Sai Allah ta'ala ya bada umarni cewa wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. To bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه فكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
Allah ta'ala ya halaka shi gabaki daya watan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, watanni shida cif a jere har an shiga watan Muharram a ranan goma ga Ashura a ranan jirgin ta tsaya akan dutse na aljode za mu zo mu yi bayani akai shine anan Allah ta da yake ce wahiya tajri fihim fi mawjin kaljibal ba wanda ya tsira sai wanda yayi imani da annabi ne wanda ya samu shiga a cikin ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani sahihi hadisi yake cewa ana kasafinati nuhin allati man rakiba fiha naja wa man lam yarkab fiha halak annabi yake cewa ni na zaman to kamar ni ne jirgin annabi nuhu wanda ya shiga cikin ta ya tsira wanda bai shiga ba cikin ta ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ma kamar haka ne wanda ya bi ni ya tsira wanda bai bi ni ba ya halaka wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ubangiji tare ce wala da nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kaba ma'ana sai annabi nuhu alaihi salam ya kira dan sa wanda shine kan'an shi kuma ya kasance fi ma'zilin yana gefe da su saboda baya tare da su a cikin addinin su baya tare da su a cikin aqidar su sabili da haka da aka shiga cikin girgin shi bai shiga ba saboda bai yadda da babansa ba bai yadda da addinin sa ba yana ganin abin da ake yin nan shirme ne babu wani ruwa da zai zo babu wani halaka da za a yi wa al'umma to sai ya ki ya shiga ya ki ya makaranta shine ma'ana wa kana fi ma'zilin ma'zilin bi ma'ana ya kasance yana gefe gefe da me gefe da addinin da babansa da al'umma wanda suka yi imani da suka ciki bai yadda da wannan addini ba to babansa kuma tausayin baba tausayin uba ga ɗansa baba yana gani da idon basira da kuma da ainul yaqin da haqqul yaqin ya tabbata a gabansa ga azaba ga halaka sai ya tausaya wa ɗansa sai ya kira shi yake da shi ya bunayya kab ma'ana wata qira'a ya bunayya kab ma'ana ومن لفظين يا بني ندائين يجوز فيه الفتح والضم او الفتح والكسر يجوز كشي يا بني يجوز كشي يا بني يجوز كي معنى غدا ديا اما ان كان كرن تا ده قراءه ده روايه تو كبير روايه ده كرن تا ده كشي ان شي يجوز سي كشي كي ما يجوز دي كاي ده ده كاغا داما اه من قراءه واجبي دي قراءه ان كان ده كشي قراءه ده ايتا ان تاي كسر كاي كسر كمر قراءه النافع qira'a in tayi fati kai kai fati kamar qira'ar afid qira'ar hafid kamar da malami ya karanta mana da ita ya kira dan sai yake da shi ya kai dana ka zo ka hawo mana tare da mu jobi tausayi na uba ya san dan baya tare da shi bai gaskata shi ba kuma yau din ranar halaka ne kuma yau din ranar rabuwa rabuwa na abadal abidin idan yau ya rabu da ɗansa to ya rabu da shi ne har abada shi ne yana so wannan daman ya ribance ta dama ta ƙarshe yake kiran ɗansa yake ya kai ɗana ka zo ka hau tare da mu mu tsira wala takum ma'al kafirin kar fa ka kasance tare da kafirai domin zama tare da su a yau ba mu nasara ka kasance tare da mu ne za ka samu ka tsira ka samu rahmar Allah ta'ala وهكذا النبي نوح عليه السلام يا إقراء الإنسان قال سآوي إلى جبل سيدنا عمسى مسا يجب أن سألكم أين أود سوكي ظن في وندوسين إن هو أكلسا إذا أنه هو أكل وندوسي أن يعصمني من الماء والندوسين زي يكاريني دق شر الروا روا بذي نتدني با فأبن ذي فاروجني annabi nuh alaihi salam yace da shi a maganar wani abu yau ya tsirar da kai babu shi la aqima al-yawm min amri llahi a yau dai babu wani abun da ya isa ya tsirar da kai ya baka kariya daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala babu illa man rahim, sai wanda Allah ta'ala ya so shi da rahama ya shiga tare da ku a cikin wannan jirgin. Amma in ba ka ba magana wai dutse ne saboda tsayin sa ka hau ka tsira babu shi dan saboda dutsen kansa ruwan zai mamaye shi. To ana haka ana yana sa Annabi ya nuna baban sa yana fada shi ma dai yana fada yana kare kansa wanda yana kokari ya jansa. To hakan dai Allah ta'ala sai yake wahala bainahum al-mawju, sai konfon ruwa ya shiga a tsakanin su, ruwa sai ya raba a tsakanin su. Fakana min al-muqratin, sai dai ya kasance cikin wanda aka nutsar da su a cikin ruwa. Baban sa yana gani Allah ubangiji subhanahu wataala ya halaka da malamu su take wannan shine addinin musulunci, wannan shine babbancin aqida wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine dan uwa na haqiqa. Wanda ya bai faɗi wannan kalma ba ya bujire da ita, to wannan shine wanda za a rabu da shi rabuwa na haƙiƙa, rabuwa na abadan abadi, komai kusanci komai zumunci. Kuma ka dubi ikon Allah, Annabi Nuh alayhi salam annabi ne manzo ne yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul, amma Allah ya kaddara daga jikinsa daga jininsa ya haifi wanda ba musulmi ba. Shine fadin Allah ta'ala yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy, Allah yana fitar da matacce daga cikin rayayye, kamar yadda ya fitar da kan'ana kafiri dan annabi Nuh daga jikin annabi Nuh alayhi salam annabi manzo. Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy. Kuma da hakan ne annabi Nuh alayhi salam ya rabu da ɗansa rabuwa na abadal abidi. Wannan shine abinda malaman duk sun yi ijma'i a kansa, ba zai taɓa yi wa mutum amfani idan ya kasance wannan yana musulunci wannan yana kafirci. A ce musulmi zai taimaka wa kafiri a gobe kiyama ya kasa a cikin aljanna, wannan babu shi a duniya. Allah bai rubuta wannan ba. Ba yadda za a yi musulmi ya amfanar da wanda ba musulmi ba, amma akwai yadda musulmi zai amfanar da musulmi ɗan uwansa. Saboda haka akwai amfanin baba ga ɗansa ga ƴaƴansa idan baban musulmi kuma ƴaƴan sun zama ta musulmai. Akwai amfanin ɗan uwa ga ɗan uwansa idan wannan ya zama ta musulmi wannan ma musulmi. An gane abin da nake nufi. Akwai amfanin malami ga almajiransa idan malami musulmai almajirai musulmai. Shi da ma'anar fadin Allah ta'ala wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum bi'imanin al'aqna bihim dhurriyyatihim. An gane abin da nake nufi? Sabili da haka kuskure ne wasu suna kafa hujja da wannan aya da wannan gaba a ce wai kwata-kwata kamar yadda annabi Nuh alaihi salam bai amfani wa ɗansa ba a lokaci yana gani ya halaka, haka babu wanda ya isa ya amfani ɗan uwansa ko ya amfani ƙaninsa ko amfani ɗansa a gobe kiyama. Ba haka ake nufi ba. An gane da kyau. Na'am, ba wanda zai amfani ɗan uwansa idan addini ya raba wannan musulmi wannan ba musulmi ba, amma muddin akwai musulunci a tsakanin su, sai dai kawai abin da ya rage shine wannan ya ɗara wannan kyawawan ayyuka na alkhairi, wannan ya ɗara wannan yawan imani, yawan taqwa, yawan ilimi, yawan zikiri, wannan nasa ya kasa. To albarkacin wannan wanda nasa da yawa ya ɗauki wannan wanda nasa kaɗai ya ajiye shi tare da shi. Wannan akwai shafa'at irin wannan da za ta kasance a gobe kiyama. Allah ta'ala zai buɗe wannan dama, kowa yana iya amfani da ɗan uwansa musulmi gargaɗon ɗan uwa a imaninsa gargaɗon iliminsa gargaɗon yaqininsa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Balle idan ya zama to malami, balle idan ya zama to wali daga anbiya illahi ta'ala, ai a wanda zai amfanar yawan su kan Allah ne kawai ya sani. Kun gane abin da nake nufi? Shine anan Allah ta'ala yake cewa haka ake magana tsakanin annabi Nuh alayhi salam da ɗansa, sai kumfar ruwa ya shiga tsakanin su ya raba tsakanin su sai dan sa ya kasance cikin wanda aka nutsar da su aka hallaka su ya mutu ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i a lokacin da an gama yin duk abin da Allah ta'ala yake so wanda Allah ta'ala ya so ya hallaka shi an hallaka shi wanda Allah so ya tsirar da shi ya samu tsira li yahlika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyina abinda Allah ta'ala ya so ya hukunta shi ya tafi daidai daga nan Allah ta'ala sai ya bada umarni ga sama a waqila ya ardu bil'i ma'aki Allah ta'ala ya bada umarni ga kasa yake ya ke kasa ke ma ke hade ruwan da kika fitar wa ya sama'u aqli'i sai kuma sama ki tsayar da nake ruwa kaga umarnin ilahi kasa aka ce da kike hada nake ki hade duk abun da ya fitar ruwa lokacin aikin sa ya kare ki hade ya ke sama ki tsayar da nake ruwa malaman suka ce Allah ta'ala ya fara da kasa yace wa qila ya ardu bil'i ma'aki sadaka ce wa ya sama'u saboda ita ce kasar ne ta fara kulkulan da rata ruwa da farko sannan sama ta dita to shine da za a bada umurni aka fara da ita da wanda ta fara da farko aka ce ita ce ki fara tsayar da naki da farko sai ta fara hade na ta ruwa wani ruwan ta hade ne ruwan da ta kulkula shi wanda ya fito daga kasa ita ta hade amma ruwan sama wanda ya fado daga sama ya zo kasa shi bata hade ba shi wannan ya zama ta shi ne tekuna ya zama to koramo na ruwa na duniya gaba ki dai wanda aka amfana ana amfana da shi wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i qila innan fi'l ne mabni lil mashhul ba amma wane ne mai bada wannan umarni Allah tabaaraka wa ta'ala amma yayi ina'in fi'l lil mashhul لأنه معلوم سواء بني للمشهول أو المعلوم فهو معلوم هناك باب قاعدة أن أنت نهو لم يسا بناء المشهول لم يسا بناء المعلوم فهو معلوم وإن كان مبنيا للمشهول وقيل يا أرض أكبر أمرني الله يبار أمرني وكثك ابلعي ما أكيد ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وغيظ الماء هو سيان قطع ruwan sai ya shanye na kasa wanda ta kulkula ya shanye na tsaya shi ma ya tsaya gabaki daya wa qudiya al-amru al-amru hukuncin Allah da yake so ya zartar ya riga ya zartar wanda za a hallaka an hallaka wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi sai ita girgin ruwan kuma ta samu zama dab akan dutse wanda yake cewa shi al-judi wani dutse ne wanda yana cikin garin Iraki a cikin al-Mawsal Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Iyas al-Qawla fi Allah tsara masa yadda a cikin littafin sa Riyadu Tafsir yake ba da bayani cewa Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala lokacin da zai ba jirgin ruwa damar ta samu wani wuri ta tsaya a kan kowane dutse sai Allah Ta'ala yake wa duwatsu wani dutse ne a shirya cikin ku wanda jirgin za ta zauna a ƙasa a kanta sai kowane dutse ya yi ta yi ƙoƙari ya zama babba saboda jirgin ta kalle shi ta zauna a kansa kowane wannan dutse ya yi ƙoƙari ya fita babba ya yi tsayi sosai saboda da a kansa a zauna dutse ɗaya shi ne wanda ya ga shi bai cancanci ba wannan dama wannan ni'ima ba saboda ya yi ƙarami ya yi tawazu'i ga Allah ta'ala ya ƙara koma ƙasa shine na aljude sai Allah ya ce wa jirgin ki je can wancan dutse na aljude allazi tawada'a min ajli ki je ki zanna a kansa fa man tawada'a lillahi rafa'a Allah sai da taje ta zanna ka kafa sai yayi tsayi yayi sama yayi girma ka zama wannan an gane abin da nake nufi to kaga wannan shine fa'idar tawada'a lillahi ko kana karami idan ka maido kanka karami ko kana gani kanka kai babba ne kana gani a kamar kana
ta tawadu'i lillahi subhanahu wa ta'ala kana ganin kanka ba komai ba ba wani abu zubiman da Allah ta'ala yayi maka da kafi mutane kana ganin kamar mutane ne sun fi ka ni'ima kana gode wa Allah ta'ala kan haka sai Allah ta'ala ya baido naka innan da kake ganin sa ba komai ba ya zama doci ne komai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala fa'ida tawadu'i kenan wastawat 'ala al-judi sunan dutse ne wanda yake garin Iraki yana cikin garin Mosul ubangiji ta'ala yake waqila bu'dan للقوم الظالمين وقيل تاك حكمتا اكتسر دا الظالمي اي نيسا دسو بعدا للظالمين تسر دا الظالمي اي نيسا دسو باسو دا افقالين كومي ان هلكاسو ان ديني مسو يلزسن تابي يلزسن يحسار هكا ابنجي سبحانه وتعالى يي بياني فالله تعالى يشي ونادى نوح ربه سأل نبي نوح عليه السلام da yaga abubuwan abun zai baki mutane za su hallaka ba wanda za a bari to sai ya ƙara kama shi bayan a baya ya gode ɗansa yake da shi ya bunayya kabbana wala takum ma'al kafirin ya so ɗansa ya bi sai shiga dan yaki sai annabi nuhu alaihi salam ya kyale shi ya bar sa ya koma ga Allah sai yake cewa ya Allah wanada nuhu rabbahu ubangiji annabi nuhu alaihi salam ya kira ubangijin sa tabaraka wa ta'ala kira na roko cewa rabbi ya ubangiji na inna ibni min ahli dana yana daga cikin iyalaina ya Allah dana yana da cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq kuma ya Allah kai kan alƙawarin ka tabbas ne wa anta ahkamul hakimin kuma ya Allah kai ne madidicin masu yin hukunci duk wanda zai yi hukunci na adalci ko na gaskiya ko na tausayi ya Allah kai kafi sa sabili da ka Allah ina roƙonka dana yana daga cikin iyalina kuma Allah kai kai alƙawari a baya kace da ni kul dahdil fiha min kullin zawjayn thayn wa ahlak wa ahlak da iyalanka kuma wannan yana daga cikin ba da su kace annabi nuhu alaihi salam babar tausayi da so da yake uba yake wadansa ya manta da fadin Allah ta'ala illa man sabaqa alaihi alqawl ai Allah ta'ala yake da kasa daga cikin iyalanka ko ya shiga cikin sai wanda hukuncin Allah ya tabbata a kansa bai musulunta bai bi ka babban da shi to amma da ya ga abun yayi zafi saboda tausayi ko ba sai ya manta da ma'anan illa man sabaqa alaihi alqawl yace ya ubangiji inna ibni min ahli dana yana daga cikin iyalina wa inna wa'daka alhaq kai Allah kuma alqawarinka da gaskiya ne kace da ni wallahi fiha min kulli zawjayn thayn wa ahlak sai yana daga cikin ahal nawa wa anta ahkamul hakimin kuma kai Allah kai ne mafificin masu yin hukunci da adalci sai Allah ta'ala yake da shi qala ya nuhu ya kai nuhu ka saurara ka ji innahu laysa min ahlik lalle shi wannan da kake cewa yana daga cikin iyalanka baya cikin baya cikin su ya nuhu abinda aka faɗa maka alƙawari na baya cewa ka sa a cikin kware-kware daga cikin iyalanka wanda suka yi imani ne to wannan bai yi imani ba saboda ka innahu laysa min ahli malama suka ce ashe ahlin mutum iyalan mutum su ne wanda suka musulunta amma wanda bai musulunta ba ko da a al'adance ana ce da shi ahlin mutum a shari'ance ba ahlinsa ba shi ya sa ba idan addini ya raba gado ma ba zai ci gado ba saboda mai ne saboda baya cikin ahal inda yana daga cikin ahal na shari'a da za a ba shi dama ya ci gado ina jikin gane abin da nake nufi qala ya nuhu innahu laysa min ahli sai Allah ta'ala ya fassara masa dalilin da ya sa ya zama to baya daga cikin ahal naki yake da shi innahu amalun ghayru salih innahu inna harfu tawkin ne ko ko wannan zamir din ism na ta ne ba mai ala dhabti fi mahalli nasb ism na inna amalun wannan shine khabar na inna me ma'anar amal malaman tafsiri wasu kan fassara cewa innahu amalun ghayru salih lalle shi yaro ne wanda yake ba salihi ba Allah ta'ala ya fassara dansa wanda shine kan'an da sunan amal innahu amalun ay innahu waladun ghayru salih amai makon a ce waladun sai aka ce amalun shi aiki ne wanda yake ba na kirki ba bai ma'anan aiki ne wanda yake ba kirki ba har wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara bara Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna athyaba ma ya'kuluhu ar-rajulu huwa kasbu yadihi wa inna walada ar-rajuli bi kasbihi mafi cikin abinda mutum zai ci na halal da dadar abu na halal da mutum zai ci shine abinda ya aikata da gominsa ba abincin halal da ya yi kamar wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan mutum wanda ya haifa daga cikin aikinsa an gane da kyau daga cikin menene aikinsa saboda haka danka aikin naka ne an gane da kyau shine ma'ana innahu amalun shi yaro ne wanda yake ba halif ba haka ba ni tsara fara cikin tabbati yada alladhi lahadi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yace ma aghna anhu maluhu dukiyarsa ba za ta masa amfani ba wa ma kasab da kuma ƴaƴansa ba za su masa amfani ba kaga al kasab a can da Allah ta'ala ya abbata shine ƴaƴansa saboda haka waladur rajuli bin kasbihi innahu waladun ghayru salih lalle shi da ne wanda yake ba salihi ba haka Allah ya kaddara ya fito daga jikinka sai annabi manzo salihin mutum amma kuma ka haifi wanda yake ba salihi ba ka haifi wanda yake kafiri ba wannan hukuncin Allah ne Allah ta'ala ya yi sa a wani tafsiri innahu amalun ghayru salih bi ma'ana innahu amila amal ghayru salih wani shi yayi aiki aiki ne wanda yake ba na gari ba shi yasa wata qira'a ta zo innahu amila ghayra salihin qira'at al-kifai da yaqub innahu amila ghayra salihin bi ma'ana shi yayi aiki aiki ne wanda ba na gari ba aiki ba na musulunci ba aiki da Allah bai yarda da ita ba saboda haka bai zamanto danka ba dan abun da nake nufi fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm qira'a ce na tabbatiya a wata qira'a fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm a wata qira'a fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm qira'an ne daban-daban akan jumla bi ma'ana Allah ta'ala yana jan kunnin annabi nuh alaihi salam da yake masa inna ibni min ahli sai yake da shi ya nuh wannan dan ba naka ba bi ma'ana saboda aikin naka ba irin aikin sa aikin ka ba bashi da tauhidi bashi da aqida bashi da musulunci sabili da haka ba dan ka ba a shara'ance ba iyalin ka ba fala tasalni kar ka yadda kada ka kuskura ya nuh alaihi salam ka tambaye ni ka roƙe ni wani abin da baka da masaniya akan sa inni a'idhuka dalle ni ina jan kunninka ina ma wa'azi gudun kada ka zama to cikin jahilai wanda suna wa Allah ta'ala shishige a cikin tsarinsa a cikin kaddararsa annabi nuh alaihi salam da Allah ya sifata shi inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ba wai yana nufi cewa shi jahili ne Allah ya ce shi kai jahili ba Allah yana masa wa'azi kar ka faɗi wannan kalma wannan kalma bai dace ba kalma irin ta jahilai kai a matsayin ka na annabi manzo bai kamata ka faɗi irin wannan kalma ba kun gane abin da nake nufi to kaga dai Allah ubangiji subhanahu wataala yadda ya bayyana wa annabi nuh alaihi salam annabi nuh alaihi salam amanin sa dan sa yana daga cikin iyalan a yau zai yi yayi masa ya roƙa masa wata alfarma daga wajen Allah ta'ala Allah ya yafe masa sai Allah ta'ala ya bayyana masa ka'idar ya cewa ka'idar ya cewa ita ce musulunci la ilaha illallah wanda yake da wannan kalma a tare da shi to komai yawan zurban ta Allah yana yafe masa amma wanda ba shi da wannan kalma ta la ilaha illallah a tare da shi to fa Allah ba ruwansa da shi idan har yazo halaka yazo mutuwa ya kusu da kafirci Allah ba zai taba yafe masa shine abin da ya faru tsakanin annabi Nuh alaihi salam da ɗansa Kan'an ko wannan darasi ne Allah ta'ala yake koya mana ashe babbar sila da za ta hada tsakanin mutum da ɗan uwansa shine musulunci shine kalmar la ilaha illallah muddi aka rasa wannan kalma to duk wata sila ta riga ta yanke sai dai ayi mu'amala na zaman lafiya a duniya amma a zanna tare a kiyama a cikin aljanna a tsira daga azabar Allah wannan babu shi innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa laka ma laysa li bihi ilm annabi nuh alayhi salam nan da nan sai ya janye maganar da ya faɗa ya gane abin da ya faɗa bai dai ba daidai bane shine ya roki Allah ya rabbi inni a'udhu bika ya ubangiji na ni ina neman tsare daga gare ka ina neman tsarinka da ka tsare ni kar in kasance ina shishige in faɗi abinda bani da ilimi a kansa ka kare ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin ya ubangiji na kai ne kadai mai gafara mai rahama in har baka gafarta mun ba baka yafe mun ba baka sutirke ni ba to tabbas zan kasance cikin hasararru wanda su za su yi hasara za su tade tade wanda ba za su taba musu wannan a sake tsira daga ita ba an gane abin da nake nufi malaman suka ce wannan magana na annabi Nuh alaihi salam na neman afwa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya nuna cewa wai annabi Nuh alaihi salam ya tafka wani kuskure ko wani zunubi da har ya nemi afwa ba ku sani ƴan uwa annabi Nuh alaihi salam annabi ne manzo ne kuma duk wani annabi manzo ma'sumi ne ma'ana Allah yana kiyaye shi daga faduwa da aikata duk wani zunubi komai kankancensa balle babban zunubi sabili da aka cikin abun da annabi Nuh alaihi salam ya faɗa babu wani abu da za a ce da shi zunubi da kasan zunubi wanda za a kama mai shi da laifi a sasa cikin wuta ba wannan wani abu ne da malaman suke ce da shi hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ma'ana ladan wanda Allah ta'ala yake sarkake su to shine irin kurakuran wanda suke da kuskure a suke neman kusanci ga Ubangiji subhanahu wata'ala abun nufi annabi Nuh alaihi salam a matsayin sa na annabi na manzo to akwai abubuwa da ya kamata ya yi su wanda sun fi kyau to duk wani lokacin da annabi ya yi abun da ana neman annabi ya yi abun da ya fi kyau amma in annabi ya bar abun da ya fi kyau sai ya yi mai kyau to a matsayin sa na annabi zai zama laifi duk da cewa in wani ne ya yi sa abun yabo ne saboda ya yi mai kyau amma annabi kullum ba a so ya yi mai kyau ana so ya yi mafi kyau to duk inda ka ga Allah ta'ala ya zargi annabinsa daga cikin wani abu to annabi ya bar abun da mafi kyau yayi abu mai kyau to shi yasa Allah ya zarge shi yana gaya masa a matsayin ka na annabi bai kamata kai wannan ba da ya kamata kai abu kaza wanda yafi wannan kun fahimta da kyau to haka ma anan annabi Nuh alaihi salam abun da ya faru da shi da ɗansa annabi Nuh alaihi salam ya san cewa ɗansa bai musulunta ba bai bi sa ba amma kamar da wata riwaya ta bayyana shi dan yanayin abu ne a cikin zuciyarsa in ya fita a bainar jama'a yana nuna kafirci idan ya zo a gaban babansa yana yin munafurci kun gane da kyau a waje kafurci tsantsa in yazo a gaban baban munafurci to baban ya dauke shi a level na munafurci ne yake yi ba tsantsan kafurci ba akwai dan imani a jikin sa wanda kawai dai shaydani ne ya mamaye shi bai zo ya aikata aiki na gari ba to inda haka ya tantanta a roƙa masa gafara kuna ganewa to shine Allah ta'ala annan ya bayyana masa cewa a'a ba haka ba ba yadda ka dauke shi ba yana da wani dan imani ka dabbaci kwata-kwata ba baki da imani innahu amalu ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahidin ina ji kun fahimta da kyau jama'a to shine ma'anan wannan jumla wa inda taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin sai a ce gaba bismillah sai ke gaya masa yanzu kan komai ya kare ya Nuhu biqa bi salamin minna ka sauka daga cikin wannan jirgin da kai da wanda suka yi imani tare da kai da kuma dabbobin gabaki daya ku sauka daga cikin ku zanna a kasa tare da amince daga gare mu inji Allah ta'ala ku yi zaman lafiya zaman kwanciyar hankali zaman walwala bi imanin ku ku bautata wa ubangiji ku tabaraka wa ta'ala a yanzu kan kafirin da za su musgura muku babu su a yanzu malaman tafsiri suka ce wannan ya dace ne a ranar ashura sai annabi nuhu alaihi salam a wannan ranar yayi wa Allah ta'ala azumi ya sa duk wanda suke tare da shi sun yi azumi malaman suka ce hatta dabbobin sun yi azumi a wannan rana duk wata dabba da take tare da shi a ranar ba ta ci ba ta sha ba saboda godewa Allah tabaraka wa ta'ala yanda suka ga haza da idonsu ga ambaliyar ruwa ruwa na sama da na kasa ana ta zuba malaman suka ce tsawon kwanaki 40 a jere sama tana zubar da ruwa kasa tana kulkulana ta ruwa kuma suna ta ganin al'ummo da jama'a halitto iri-iri ana kaca-kaca da su ana hallaka su su kaɗai a cikin wannan kwarai-kwarai Allah ta'ala ya tsirar da su abun godiya ne shi yasa annabi nuhu alaihi salam ya yi azumin ranar mutanen da suke tare da shi ya ba su umarnin su yi azumin hatta dabbobin sun yi azumin hadisi ya zo a cikin musnad da imamu ahmad ibn hanbal annabi sallallahu alaihi salam da ya zo madina ya shigo madina a ranar ashura sai ya tarar da yahudun madina suna azumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yake faruwa ne sai ai wannan ranar nasara ne ranar da Allah ta'ala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam banu isra'ila daga sharrin fir'auna ya halakar da fir'auna su kuma suka tsira saboda haka mu muna yin azumin mu na Allah muna godewa Allah akan wannan ni'ima kuma shine ranar da Allah ta'ala ya tsirar da annabi Nuhu alaihi salam da al'ummarsa wannan kushegin ruwan su ta hau akan dutsen Jordan cikin lafiya rana ce na godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu mun fi cancanta da godewa Allah ta'ala akan nasarar da ya ba wa annabawa manzanni sama da ku yahudu saboda haka annabi yayi azaman sa ya ba da umarnin sa ko shi azaman sa har yake gaya wa sahabbai wanda ya waye gari da azumi yayi azumi wanda bai ya waye gari ba ki azumi daga yanzu ya karasa azumin sa to haka dai aka ci gaba da yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tugana wanda yayi azumin wannan yene na ashura to ina cancanta zato daga wajen Allah ta'ala za a kan gare masa za a yafe masa kurakure da zunubai da shekara daya a gare shi an gane da kyau rana ce na nasara wata riwaya malaman suka bayyana ranar ashura rana da Allah ta'ala ya kebanta shi ya bawa dawa daga cikin annabawa manzanni nasara ciki gashi nan annabi mu alaihi salam ya dace da ranar nasarar sa kan annabi Musa alaihi salam ya dace da ranar nasarar sa annabi Yaqub alaihi salam ranar da ya hado da dan sa Yusufu ya samu ganin sa gannan sa suka koma masa yana gani ga dan sa a gaban sa Allah ya hada masa ƙayayen sa bayan rabuwa na tsawon musu shekaru ya gode wa Allah ya dace a ranar Ashura annabi Ayyub alaihi salam da Allah ta'ala ya jarraba shi da rashin lafiya da kwada karban dukiyar sa da mutuwar ƴaƴan sa da mutanen suka guje shi tsawon wasu shekaru Allah ya hada masa wannan ya ba ta lafiya ya warkar da shi ya mayar masa da ni'imar sa ya dace a ranar Ashura annabi Yunus alaihi salam da kifi ya hade shi lokacin da ya gudu far ta kama wuce su wahwa mulim Allah ya kaddara ranar da kifin zai amansa ya fita daga ruwa ya koma wa mutanen sa lafiya ya dace da ranar Ashura annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ka Namrud da mutanen sa suka kulla masa suka hura masa wuta suka jefe shi a cikin ta dan saboda a kone shi Allah ta'ala ya ba wa wutan dama izinin cewa ya nawo kone bardan wa salaman ala Ibrahim ya dace da ranar Ashura annabi Sulaiman alaihi salam ranar da Allah ta'ala ya kwace mulkin sa daga farko wa laqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyyi jasadan thumma anab qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li'ahli min ba'di innaka antal wahhab Allah da ya sashe ba sa mulki ya rinkanya mulkin sa kaba da dada da ya ba da ya ba ta shi ya dace da ranar Ashura saboda haka ranar Ashura rana ce mai albarka da Allah ta'ala ya kebanta shi zai zamanto ya zamanto rana ce na nasara ga annabawan Allah manzannin Allah Allah ubangi ta'ala ya maida shi zamanto nasara ga al'ummar musulmi a duk lokacin da yazo al'ummar musulmi ta zamanto cikin walwala da wadata da kwarjini da daukaka da daraja da lafiya qila ya nuhu fi salamin minna wa barakatin alayka tare da albarkatu masu ɗinɗin yawa daga Allah zuwa gare ka ka samu zama a cikin duniya cikin lafiya da albarka wa ala ummin min mabba'aka kuma albarka din nan ta shafi al'umma da mutanen da suka kasance tare da kai malaman suka ce wace albarka Allah yake nufi da ita albarka na raya kasa na raya duniya bayan Allah ta'ala ya halaka duk halittun da suke cikin duniya dan a wancan lokaci duniya daga farko har ƙarshen ta fa babu wata halitta illa annabi Nuhu da mutanen sa kuna gane wa da kyau to kuma sai a cikin ikon Allah ta'ala Allah ya sa waɗannan mutane 80 din nan da suke tare da shi 77 daga cikin su duk ba sa haihuwa Allah ya ba su zaman to bakararai ba sa haihuwa wanda Allah ya ba su haihuwa su ne ayyan annabi mu na jikinsa Sam da Ham da Yas Sam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to shine uban larabawa abul arab duk wani balarabe zuriyar sa nasalin sa salsalar sa zuwa Sam da ta fanke wa Ham ya zama to baban yan Sudan ya kace yan Sudan shine bakatin mutane duk daga nan wannan zuriya za su fanke sai kuma Yasin ya zamanto baban Turk da Hind da Sin duk mutane masu kama da Asiya ƴan China ne da ƴan India ne da ƴan Turkey ne da ƴan Russia ne su kuma can baban su Yasin an gane abin da nake nufi to haka Allah ta'ala ya kaddara al'amura wannan su ne sun zamanto sanadiyan raya da bunƙasa bani Adama a duniya saboda haka duk bani Adama da suka dawo daga nan ba daga nan baya wajen wa'annan ne za su tsaya wa'annan su ne ainihin kakanni na asali wanda kowa sai ya zo musu daga nan kuma sai annabi Nuh alaihi salam daga annabi Nuh kuma sai baban Adam alaihi salam shi yasa ke ce da annabi Nuh alaihi salam baban bani Adam na biyu baban baban su da bayan baban su da farko Adam alaihi salam kuda gane wa jama'a shine ma'ana wa barakatun alayka wa ala ummin min ma'a wa ummin sammatiyakum thumma yamassuhum minna adabun alim yace kuma a cikin ku akwai wasu al'umma wanda za mu dana musu rayuwar duniya amma kuma daga baya kuma azaba mai tsanani zai same su malamu suka ce da wannan Allah ya bayyana wa annabi Nuh alaihi salam kar ya dauka cewa tunda wannan ya tsira da su da wayannan suka tsira kuma duk wayannan su ne musulmai na wannan zamani wa ma amana ma'ahu illa qalil kar ya dauka cewa za a ci gaba da hayayyafan musulmai ne gabaki ɗaya nan gaba a'a akwai possibility na cewa akwai ma wanda za a saka haifar su wanda ba musulmai ba kafurai ne amma kuma daga wayannan ne za su fito saboda haka za a saka haifar wasu musulmai za a saka kara haifar wasu kafurai wanda suka musulunta sun raba wasu za su samu rahmar Allah wanda ba su musulunta ba su kuma za a dana musu rayuwar duniya sannan kuma a shaɗe idan aka koma kuma azaba mai tsanani yana jiransu to haka kuma Allah ta'ala ya kaddara al'amuransa shi yasa kana ganin duniya ta shiga minna almuslimuna wa minna alkafirun an gane wa inna minna as-salihuna wa minna duna zalik to shine haka ake samun musulmai wanda ba musulmai ba wa huma musnumasti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim tilka min anba'i alghayb nuhiha ilayk Allah ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuma magana ga annabi Muhammad yake yi ya kai annabi Muhammad tilka wancaninka da aka baka labarin su can din nan zamani na annabi Nuh da mutanensa yana daga cikin labarurruka na gaibi da za mu baka wahayinsa wannan labari da aka baka na annabi Nuh alaihi salam yana daga cikin labarai na gaibi wanda kai baka halarce shi ba baka san da shi ba mu muka isar maka da wahayin haka tilka min anba'i alghayb nuhiha ilayk mu muka bayyana maka saboda kai mu duk wannan abun da muka karanta na wayannan kissoshin Allah ne ya bada labari zahara qutu alayka ahsana alqasas bima auhayna ilayka hadha alquran shi yasa malaman suka ce idan kana so ka karbi labari mai kyau ka karbi na alqurani kar ka je ka karanta wani novel ko wani takarda da bature yayi da ko wani dan koko yayi da ko ka shiga cikin wasu isra'iliyat wai kana karanta wasu abubuwa wallahi zaka na dinga shiga jeji in kana so akhbar ne da qiqa da hakima wanda take dauki da darusa karanta na alqurani sun yi sheka ya sa wani malaki ce wallahi ina mamakin wanda ga labari na farko tun daga Adam kai kafin ma Adam Allah ya kawo labarin Al-Qur'ani ba abinda Allah bai bari ba Qur'ani Allah ya tabbata labarin annabawa manzanni da al'ummu iri-iri Allah ya cika mana Qur'ani da labarai yake sai wani ya bar wannan littafi da labaransa yake dauki wani littafi na wani history ya karanta sai warsa gaba shi dai bai san wannan ba yace abun takeici ne ba laifi ba karanta history na rayuwar duniya ba an gane da kyau karanta yana da kyau ilimi yana da kyau amma wai abinda ya kamata kai ka shagartu da ilimin lahira da ilimin alqurani da labarai da Allah ya bayar a cikin qurani ka koshi daga su sannan su kuma wayanka kuma su zama to ziyadat ne an gada kuma ba ka ba illa labaran ka kawai ne na bature ne na wannan ne baka da labaran alqurani sai ka gana za a babbata masu baka wasu abubuwa na aqida da baka sani ba yasa in ko jewa daga cikin labarai da ake karanta irin mutasalat na fiyam da ake sa na irin labari na kissoshi na wannan mutane ko irin wannan fim da ake sa na labarin annabi Yusuf alaihi salam wani na annabi Isa da ake sa wani na annabi kaza na annabi kaza da kike gani duk a cike da karar dake kuma galibi wanda suke su ba musulmai ba saboda haka kana suka take labari mai kyau ka tsina Qur'ani sannan in ka fahimci na Qur'ani in kana son ka kara sai ka kara nasu sai ka hada wannan da wannan sai zama to kana da nuru ala rawarmu tilka min anba'i alghayb nuhiha ilayk sabaqu ta'lamu ma anta wala qawmuka min qabli hada kayfa ya annabi Allah da kai da al'ummarka da jama'arka duk ba ku da labarin wannan al'ummu wannan labarin da annabi da mutane sa ba ku da wannan labari ba ku da ta'lamu ma anta wala qawmuka min qabli hada mu muka baka labari mu muka bayyana maka sabili da ka first dir ya annabi Allah kai hakuri ka gari annabi no ka gari abun da ya faru da shi kai ma kai haƙuri kamar yadda shi ma yayi haƙuri innal aqibata lil muttaqin lalle kikkawar makoma na jin dadi da nasara ga wanda suka ji tsoron Allah ne wanda yaji tsoron Allah yana tare da Allah to al-bashri sai ya kwanta ya ji dadi saboda makomar ta za ta yi dadi makoma ne kyau ita ce na wanda yake tsoron Allah amma wanda rayuwarsa babu tsoron Allah ciki to kana da ko kana ganin zahirinsa yana cikin ni'ima yana cikin walwala makoma a can ba za ta yi dadi ba kuma abinda ake neman ƙarshe ne ba wai yanzu ba wal aqiba ƙarshe makoma kenan lil muttaqin ga wanda suka ji tsoron Allah Allah ta'ala ya saka mu cikin masu tsoronsa masu muttaqin masu taqwa wanda aqibar su za ta zama tun kikkiawa Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda dai ya ji tsoron Allah Allah ta'ala zai sanya masa al'amuransa ga baki daya za su zama to masa da sauki ba zai gamu da wahala ba Allah ta'ala ya ba mu taqwansa Allah ta'ala ya taimaka mana duka abinda Allah ya sauka mana bayaninsa a wannan zamana na yau Allah ta'ala ya ba mu ladansa kun kai fada ya zama to daidai wanda kuma akwai kuskura cikin Allah ta'ala ya shafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma hadna bil qur'an waj'al imama la hujjata lana la hujjata alaina allahumma yassir umurana ma adha'a abdarina allahumma taqabbal siyamana allahumma taqabbal siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana اللهم أنزل البركة والخير والرحمة في بلادنا نيجيريا وفي ولايتنا برنو اللهم اشمل ولايتنا برنو بالصحة والعافية والرزق والهناء والرغد والعيش والطمأنينة والسكينة يا أرحم الراحمين وجنبنا ربنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الظلام وشر طوالة الليل والنهار إلا طارقا يطرق من سبخير يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار